sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
to jama'a assalamu alaikum me karanto labaran Mahmud Lalo duk da cewa an nuna fushi karara yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da shugabannin kasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G7 a duniya a taron su na shekara-shekara a Canada an kuma nuna dattaku da fita kayawawan kalamai cikin harshe na diplomasiya a cewar majoyin da suka halarci taron shugaban Trump ya tsaya tsayin daka cewa lallai ana ƙwarar Amurka a hudda kasuwancinta da kasashen nahiyar Turai wata majiya da ta nemi da kada a bayyana sunanta ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugabannin sun gabatar da hujjojinsu yayin da shi ma Trump ya bayyana nasa kuma kamar yadda aka yi tsammani shugaban Trump bai miƙa wuya ba bai kuma hakan na nufin bai fahimci abin da suke nufi bane sai dai dan wasu dalilai na cikin gida a cewar majiyoyin a wata ganawa da suka yi a baya tare da Trump shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yana da ƙwarin gwiwa akwai hanyar da za a sasanta wannan takaddama Lauya na musamman da ke bincike shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016 a jiya Juma'a ya ƙara zafafa matsin lambar da yake nunawa akan tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba Trump wato Paul Manafort. Robert Mueller ya ƙara fitar da wasu sabbin tuhume-tuhume ne akan Manafort da wani na hannun damansa mai alaka da jami'an leƙen asirin Rasha da ake kira Konstantin Klimnik. Inda yake zargin cewa sun yi yunkurin sauya tunanin wasu shaidu a wannan bincike sabbin tuhume-tuhumen sun hada da kokarin hada kai domin a haifar da cikas ga shari'ar ana kuma zargin Manafort da Klimnik mai shekaru 48 da laifin sauya tunanin wasu shaidu biyu da ba a bayyana sunayensu ba da nufin a jinkirta ko kuma a kaucewa lokacin da za su bada bahasunsu a cewar bayanan da suke tuhumar Manafort sun gana da shaidun ne a tsakanin watannin Fabrairu da Afrilu shi dai Manafort ya musanta wannan sabon zargi da ake masa shugaban Amurka har ila yau Donald Trump ya kare shirye-shiryen da yake yi game da taron kolin da zai yi da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un inda ya faɗa mani ma labarai cewa ya kwashe ɗaukacin rayuwarsa yana shiryawa wannan taron gama ne ya kama hanyarsa ta zuwa taron kasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 da ke wakana a Quebec Trump ya ce zai tafi da akwatunan takardu 15 waɗanda zai yi nazarin su gabanin taron da za su yi da Kim a Singapore a ranar 12 ga wannan watan. Gwamnatin ta Trump dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya a yankin tekun Koriya. Bukatar da sakatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Koriya ta Arewa ta amince da ita.
He has indicated to me personally that he is prepared to denuclearize.
Yace ya faɗa mun ido da ido cewa a shirye yake yayi watsi da makamansa na nukiliya ya kuma faɗa mun cewa irin wannan salon tunkara al'amura ba zai yi aiki a wannan zamanin ba ita dai kasar Koriya ta Arewa tana sa ran za a dage mata takunkumin da aka kaba mata na karya tattalin arziki idan har ta yi watsi da makaman nata na nukiliya alkali a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke Hague sun wanke tsohon mataimakin shugaban kasar Congo Jean-Pierre Bemba daga laifukan yaƙi da aka sami dakarunsa da laifin aikatawa a jamhuriyar tsakiyar Afirka a jiya Juma'a kotun ɗaukar ƙara ta wanke hukuncin shekaru 18 da aka yanke wa Bemba a shari'ar da alƙali Christine Van Den ta jagoranta inda ta ce babu yadda za a kama shi Bemba da laifin da dakarunsa suka aikata a jamhuriyar tsakiyar Afirka wannan sabon babi da shari'ar ta buɗe babban koma bayan ne ga masu shigar da ƙara a kotun ta hukunta manyan laifuka ta ICC waɗanda suka jajirce cewa za a iya kama komanda kan laifukan da dakarunsa suka aikata saboda ya gaza hana su ko kuma ya hukunta su dalilin laifukan da suka aikata ɗin har ila yau wannan sabon hukunci ka iya shafar sauran shari'o'in da ake yi na ƙoƙarin gurfanar da komandoji da dakarunsu suka aikata laifukan yaƙi A baya an samu Bemba da laifin aikata laifukan yaki da suka hada da kisa da fyaɗe jakaransa suka aikata a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a tsakanin shekarun 2002 da kuma 2003. Fitaccen masanin girke-girke wanda ya shahara wajen yin tsokaci kan ɗanɗanon abinci a duniya, Anthony Bourdain, ya rasu yana mai shekaru 61. Abokin Bourdain, Eric Ripert, ne ya tsinci gawarsa a ɗakin otel ɗinsa da safiyar jiya Juma'a a Faransa, inda suka je aiki kan wani shiri da za a watsa a kafar talabijin ta CNN, a shirin da ake wa lakabi da Parts Unknown a Turance. A cewar gidan talabijin na CNN, Bourdain ya kashe kansa ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne.
Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne, ai riga kafin su a kyauta ne, ba za ka ba a dafa botai ba, shin inna shegen ciwo ne, yau ga riga kafin kawo. Sarki taimake ni makaki na
lafiya da harin kowa,
Allah ka bani iko aka zan yi ma yara na
lafiya ka fi an kawo,
waka riga ka fice zan yi ta taimakon mahaliki na
lafiya da harin kowa,
waka ta yara kanana zan yi taimaka ni makaki na.
Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bagaji da sauran masu sauraro, barkamu da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan cutar amon sanin jini da kuma yanayin da take samun bil'adama. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan mahimmancin rigakafin yau da kullum da sauran rigakafin da ake yi wa yara ƙanana. Rahoton mu na uku zai yi magana akan ziyartar asibiti ga mata yayin goyon ciki da kuma bayan haihuwa. Su kuwa rahotannin mu na hudu da na biyar za su yi magana akan cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, da kuma kokarin da gwamnatin jihar Kano ke yi wajen daƙile kamuwa da cutar, wanda masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa sauro ke kawo ta. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Bara in sauka a Borno nan ma in kira din suna jina
lafiya da harin kowa,
sai barin mu na Borno na yi kira gare ku kuna jina kafin cutar, shan inna ku zo ba da saba
lafiya da harin kowa,
kun fashi polio wani ciwo ne da bai san tsoro ba.
Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne, an yi kafin su a kyauta ne, ba za ka ba da kwabo ɗaya ba, shan inna shegen ciwo ne, yau ga rigakafi an kawo.
Rigakafin
cutar amon sanin jini cuta ce da likitoci da kuma sauran masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa gadanta ake. Shin ko yaya cutar take samun bil'adama? Shu'aib Mani na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aika mana.
Amma dan haka ne gidan rediyon Amurka ya ji ta bakin ƙwararren kita da kuma Malam Amanu ɗaura sau wato ko mai kirtar Amasta na jini ko emasi.
Cuta ce wadda ake samu mafi yawa wajen babbakun mutane. Ba shakka ya gado ta ne ga mahaihinsa ko ga uwa ko ga uba ko ga duka biyu gaba ɗaya. Abun yana nan cikin ƙwayar halitta ta gado. In aka samu guda ya bada nan ne take da dandama dama. Amma in aka ga ga uwa kuma ha gado ga uba nan ne take da tsanani.
Doktor me ke kawo ta wannan cuta?
Cikin kwayoyin mu na halitta abin da ake kira musamman dai wannan global rouge da horanshi ko emasi masu kai abinci wajen kwayoyinmu na halitta su ne ke dauka iska suna kai ma kwayoyinmu na halitta to rashin wannan tsari mai inganci shike sa lokacin da wannan kwayoyin halitta suka hadu da iska sai su lalace sai su lankwashe abun a same su kaman balo su dinga gudu a cikin hayoyinmu na jini yanda ya kamata a in suka gamu da wannan iska sai su koma kaman dan shinkafa to wannan shuhwa ta kamar dan shinkafa ko ta kamar cokali shike sa sai su tushe muna hanyoyin mu na jini kenan jini ba zai samu yana gudana ba yanda ya kamata
kenan doktor akwai illoli gare ta
illa ta farko shine duk wanda ke fama da emasi zai ji cewa jikin shi yana ciwo bayan wannan kuma wannan dunkulewa da suke yi sukan sa wannan kwayoyin jini su lalace ba shakka mutum zai samu karamci na jini kuma infection wadda tana iya zuwa ne su ta kai haga kashin mutum wanda ke sa wani kace dole sai an yi tiyata an karkare wannan kashi da ya lalace indai ana son wannan infection ta warke
tana kisa ko doktor
ba shakka emasi tana iya ta kisa saboda an yi zancen karamci na jini indai ya tsananta indai ba dauki matakai nan matake zuciya za ta karba idan zuciya ta karba ta lalace abin ya zo da kare kwana tana iya ta kai mutum ga halaka
fadakura guda ce in ji rikitoci zuwa mutane ko minke kuma hali ma'aurata su aiwatar da bincike na gogob kamar a aure domin gujewa ita wannan cuta ta amsa
kullun ne za a yi aure ya zamana an yi bincike na jini a tabbace cikin ma'aurata wane ne ke dauke da ita misali namiji ana cewa kada ya je ya auro wanda ke da ita saboda in ya auro mai ita nan ne abin da ke tsananta sun sai su samu da wanda zai gadowa wajen uwa kuma ya gado wajen uba amma in wajen mahaifi guda ne aka gado ta nan ne take da sauki ga dama wanda ke da wadda ta tsananta gaskiya da wuya ma ya samu shekara 12 a rayi
kana san zo likitoci ba su yi na magani ba na rage radadin ita wannan cuta
ba shakka akwai magani wanda ake na rage radadin ta duk wanda ya tashi da wannan crisis ta emasi akwai magungunan wanda yake ungwani da su in ya ga yayi haka ba tai ba to lokaci ne ne ya nuhi likita to akwai dubaru wadanda ake ungwani da su dan a rage mutum wannan radadin ciwo da yake ji
doktor Malam Amanu kenan Shu'aib Mani mu da Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar
kungiyar mata yan jarida a jihar Bauchi ta kai ziyara asibitoci domin jaddadawa iyaye mata muhimmancin karbawa ƴaƴansu rigakafin yau da kullum da ma sauran rigakafin da ake yi domin kare lafiyar ƴaƴan nasu Amina Abdullahi Girbo ta kasance da kungiyar yayin da suke yin zagayen nasu
kungiyar matan ƴan jaridu na Watch suka ziyarci asibitin bayan fada inda suka tarar da mai kula da sashen lafiyar yara Al-Mustafa Abubakar Umar yake jawabi wa mata
kwata-kwata abin da ake so yaro ya samu daga aihuwa zuwa har ya gama rigakafin sa zuwa asibiti sau biyar ne in dai uwa bata kuskurewa kawo shi ba tana ma'ana tana kawo shi akan lokaci kenan zuwa na farko kamar yadda ga muku bayan an yi BCG da na kariya daga cutar shan inna da na ciwon hanta to bayan wannan akan ce a dawo bayan sati 6 ne bayan aka yi sati 6 na akwai abin da muke kira Hausa suka ce wai daga fata ko kuma alluran wata-wata to yanzu shi wannan din an hada shi allurai guda biyar ne a waje daya to za a yi ana yin sa a lokaci daya ne amma ana zuwa sau uku ne da a zo sau uku bayan wata-wata kowane wata za a zo ma'ana kowane sati hudu za a dawo da yaro ana masa daga nan kuma sai yaro ya cika wata tara bayan yaro ya cika wata tara za a dawo da shi za a masa rigakafin ciwon shawara wato wanda muke kiransa yellow fever sannan kuma za a mishi na shattuwa wanda ake kiransa measles to bayan an yi wannan sannan kuma za a diga mishi sinadarin vitamin A wanda shi wannan yana kara wa yaro kariya ne yana bashi garkuwa kuma yana kara karfin ido so wa'annan shine muke so a takaice yaro in dai an fara in muka yi lissafin an fara wa yaro daga aihuwa zuwa wata tara an gama wannan kuma zuwa abin da zai kawo ki asibiti sau biyar ne wato 5 visit ne ake zuwa kin taimaki yaron ki ba za ka ƙara masa wani abu ba sai kuma lokacin da wani rigakafin ya ƙara tasowa kuma muna so bayan an gama wa yaro a rigakafin sa muna so a adana masa a takardar rigakafin sa saboda nan gaba komai canzawa yake nan gaba makaranta ma ba za a dauki yaro ba sai yana da shaidan cewa ya gama karɓar rigakafin sa duka wannan rigakafin da muka lissafa su yanzu bayan wannan kuma akwai certificate da ake karba na aihuwa to shi kan tunan da aka zo da iya zuwa can wajen aje a karba muna da wajen da muke ba da certificate din anan kuma shi din certificate din shi ma kyauta ne
Al-Mustafa Abubakar Umar kenan mai kula da fannin inganta lafiyar yara bayan gama jawabin sai jami'a a kungiyar yan jaridu mata ta kasa Hajiya Halima Ibrahim Dimis
to kamar da masu magana guda biyu suka fadi ita wannan tayi magana akan sa yaran ma a makaranta ita ta fara tayi muku magana akan rigakafi kamar kullun rigakafi yafi magani ina so in tambayi matan nan da suke wannan wuri duk lokacin da mata ta haihu akan ce me Allah raya ko ba haka ba kuma duk lokacin da yaro ba lafiya akan ce Allah sarki ko ba haka ba to aka ce tashi in taimaki ka tashi ka taimaki kanka ko ba haka ba waɗannan rigakafin akwai hasashe da yawa akan su amma duk an bi su an duba an tabbatar da cewa ba sa illa ma yaya sai dai rashin sa shike kawo illa ma yara yanzu akwai mata da suka haihu da yawa anan ke kanki uwa zaki samu lafiyar jikinki idan yaron ki yana da lafiya in ya hana ki barci ga wahalan haihuwa ga rashin bacci ai abin zai yawa kuma kun san zancen nan na shan inna kun san ba ƙarya bane ko kun san kenda ba ƙarya bane ko tarin tungu-tungu ba ƙarya bane ko ko ba haka ba tarin fuka ba ƙarya bane ko to in dai ku akwai rigakafin shi da wannan ciwo da ake yin shi wato kamar shawara da ake faɗa kun san ba ƙarya yana kisa haihatan ko to idan ku akwai rigakafin shi ai ya kamata mu yi ko
Hajiya Halima Ibrahim Dimis kenan jami'a a kungiyar yan jaridu mata ta ƙasa reshen jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a lokacin goyen ciki da kuma bayan haihuwa duka lokaci ne da ake da buƙatar mata su kasance masu ziyartar asibiti domin duba lafiyar su da na jariran su wakilin mu na jihar Neja Mustafa Nasir Batsari ya shaida mana cewa jami'an kiwon lafiya ba su yi kasa a gwiwa ba wajen fadakar da mata muhimmancin ziyartar asibiti
Jami'an kiwon lafiya a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Najeriya na ci gaba da fadakarwa akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin goyen ciki da ma lokacin haihuwar. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahayana Uzo ya ce sun dauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda ake samun wannan matsala a wannan lokacin. Kamar yadda yayi ƙarin bayani
wannan kuma babban abu ne wanda yake kowa yanzu yana damuwa da yake an lura cewa matan mu suna mutuwa da yawa wurin haihuwa fiye da sauran kasashen duniya kuma wannan abin da ka faɗa din shi yasa ba a samun taimako daga asibitoci a lokacin haihuwa matan mu suna da wayansu suna da nisa daga wurin gunda asibiti yake wayansu su kuma koda za su iya zuwa ba su san wannan dole ne a yi ba saboda sun saba haihuwa ba wani abin da ya faru to amma abu ya kan faru wani lokaci sai haihuwan ya rikice a lokacin nan ne sai ga mata nan da nan sai su mutu ko kuma yaran da za a haifa sai su mutu ko kuma mata da yaran da aka haifa sai ga duk an mutu kuma bai kamata wannan ya dinga faruwa yanzu a wanga zamanin ba saboda muna da yanda wanda aka yi koyar musu yanda za su iya lura su tabbata idan aka ga rikicin ya fara faruwa lokacin haihuwa za su iya sanin ga wanga abin ya fara faruwa mun na maza-maza a je asibiti to irin zuwa awo din nan inda matan mu suna zuwa awo ana lura da su wani lokaci sai ga iya nan din za a iya ganewa cewa wanga cikin yana da matsala kuma za a iya ba su bayani a lokacin abinda za su iya gani su san lalle matsala na faruwa to kaga idan ba su zuwa awo din nan kaga ba su samun wannan
a yan kwanakin nan dai ana samun rahotannin ƙara samun mutuwar mata a sanadiyar haihuwar a nan jihar Niger Dr. Yahayana Uzu ya yi ƙarin haske akan dalilin samun hakan
rashin kula da mata kwana 40 har da randa ta haihu har zuwa kwana 41 haka duk lokacin nan muna daukan shi na wurin haihuwa ne to shi yasa lokacin awo din nan ana zuwa ana sanin abubuwan da kamata yayu ranan haihuwa muna so a haihu a asibitin mu saboda mu kula mu tabbata komai yana tafiya daidai in wani abu na abin da zamu iya gani sannan bayan an sallame su sun koma har kwana 41 da bayan an haihu din akwai abubuwan da za a dinga kula da shi da zamu gaggaya musu su dinga kula da an gani nan da nan a saki dawowa kaga in aka yi wa'annan abubuwan bayan sai ga mutuwar mata wurin haihuwa dai na wurin haihuwa ba abu ne da za a dinga ma magana kan shi ba kuma rikicin wurin haihuwa na iya tasowa kowane lokaci in da ma ka bi wa'annan ka'idodin na kula kafin haihu da bayan haihu da lokacin haihuwa kaga shikenan za a rage wa'annan mutuwar mata ba shakka mutuwar matan mu suna mutuwa da yawa wurin haihuwa fiye da koma nan in gane ba su da wannan matsalan kamar yadda muke da shi
babban director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo kenan Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Shigowar damina lokaci ne da ke kara yawaitar sauro wanda suke kawo cutar malaria. Halimatu Abdullahi ta kasance da Dr. Umar Barangu, daraktan kula da lafiyan jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa, inda ya bayar da shawarwari game da yadda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar ta malaria.
Ita dai wannan cuta ta zazzabin cizon sauro kowa ya san ba karamar illa ba ce a cikin ƙasa gaba ɗaya kuma musamman a nan Jigawa da yake muna da wurare masu kwari inda yake tarurwa da sauransu. Saboda haka damuna ta shigo kuma lokaci ne wanda za a samu wurare da yawa ruwa yana taruwa wanda baya tafiya kuma wannan yana ba wa sauro wurin zama ya haifa kuma ta yi wa mutane illa. Shawara da muke ba wa mutane a kula da tsaftar muhalli yanda a gidaje za a dan bubuɗe hanyoyin ruwa da ruwa zai rika fita kuma a yi masa hanya da zai fita ba tare da ya je ya tare a cikin gida ya sama wa sauro wurin zama ba. Kamar yadda muka sani a jihar Jigawa muna raba gidan sauro kuma gidan sauron nan ana amfani da shi amma tunda yanayi ne na zafi wasu za su ga cewa shiga gidan sauron nan ba daɗi da zafi da sauransu to amma gwara wannan zafin a cikin gidan sauro da ka bari sauro ya cije ka ya sama kuma cuta wadda za ka zo kai ta fama. Saboda haka muna ba mutane shawara a wayanda suke da gidan sauro su ci gaba da amfani da shi kuma ga wayanda ma ba su da shi ina yi musu albishir cewa a wannan shekarar insha Allah muna nan muna shirye-shirye za mu sake raba gidan sauro a gidaje lokacin bai karaso ba amma muna nan muna cikin shirye-shirye na wannan. Saboda haka duk wanda yake da shi kuma wanda ba shi da shi nan gaba za a ba shi muna fata za a yi amfani da wannan gidan sauro domin a samu kariya daga zazzabin cizon sauro.
Dr. Umar Balangu kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Kano ma an dauki matakai ne domin dakile cutar ta malaria mai cutar da mata, yara, maza da kuma mata. Inji wakilin mu Muhammad Salisu Rabiu.
Dr. Bashir Muhammad Lawan shine babban jami'i a bangaren yaki da cutar ta zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ya bayyana irin hobasan da suke na shawo kan yawaitar mutanen da cutar kan kama a duk shekara.
A Kano State ana yin abubuwa da dama domin ganin an yaki wannan shuma cuta ta zazzabin cizon sauro kama da hanyar kariya sannan kuma in har an samu cutar yadda za a yi a bada magani sannan kuma yadda za a yi alkinta lafiyar al'umma gabaki daya. Kano akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi ya fara daga samar da kayayyakin aiki ayyukan nan da suka danganci wannan gudanar da aiki na kakkabe wannan cuta wanda ya hada da na'urori da ake gwajin wannan cuta da kuma gidan sauro mai magani da ake bayarwa don kariya sannan kuma da magunguna wajen kala 11 zance wanda ake bayarwa kuma ana duba ga cewa yara kanana da mata masu juna biyu wannan cuta ta fi ta'azzara su an yi duba akan wannan shi ma sannan kuma a bangare guda akwai maganar tsaftar muhalli wanda wannan kuma wani abu ne wanda lalle gwamnati ta tashi tsaye haikan a kansa kuma akwai haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar lafiya da ma'aikatar kyautata da kuma tattalin muhalli wato Ministry of Environment kenan suna hada ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da cewa an tsaftace muhalli. In zamu iya tunawa akwai maganan nan ta loko kalkal karkara salamu alaikum, wanda ake bawa mutane karsashin cewa lalle lalle su kula da muhallinsu, tabbatar an yashe kwatoci, a tabbatar cewa duk wani waje da yake jeji-jeji an yi kawar da wannan, an samar da waje mai tsafta daga abin da ya shafi muhalli gabaki daya da abin da ya shafi wajen gangamin mutane, kama daga kasuwa ta soshi, sannan masallatai da sauran wurare kamar gidajen biki, gida na suna da sauran dai inda mutane suke haduwa, sannan kuma a gidajen madadaikun mu a tabbatar da tsaftar gidaje. A gidajen ma kama da wajen da muke dafa abincin mu da kuma inda muke abin nan kamar bayan gida da sauran su, sannan a dakunan mu, sannan kayayyakin jikin mu da zamu sa, da kuma tsaftar kanmu da kanmu din ma, shi ma wani abu ne wanda yake da matukar tasiri wajen kariya ga wannan cuta a bangare da yake na ɗaya bangaren. Kuma wajen amfani da gidan sauro mai magani, za ga cewa shi wannan gidan sauro mai magani an alkinta shi, an yi shi ne yadda yake da tasiri, saboda sinadarin da yake jikinsa zai kai wajen shekara 4 ko 5 ana amfani da shi. Sannan yana da aiki guda biyu, na farko ya kashe sauran, na biyu ya kore sauran daga kusan tokama, har ma ya kai ga cewa zai iya samun dama ya cije ka. To kaga a waje an gyara muhalli yadda ma sauran ba zai samu inda zai yaduwa, sannan kuma a ciki kai amfani da gidan sauro mai magani yadda ba zai kai gare ka ba.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga Kanon Dabo. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.